Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin watan Agustan da ya gabata ne aka gudanar da wani taron bita na ƙasa da ƙasa a jihar Lagos da nufin gano bakin zaren inganta ƙananan masana'antu a ƙasashen Afirka. Taron da ya samu halartar ƙwararru a fannin kasuwanci da aikin noma. Haka kuma an gudanar da wani babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya a jihar da magarantar Jamhuriyar Nijar. Da farko dai ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin da bayani kan taron da aka gudanar a Lagos.
Taron na samun halartar wakilai daga jihohin Najeriya daban-daban da ma wasu kasashen nahiyar Afirka. Injiniya Awal Ibrahim Bununu da ke wakiltar shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu ta Najeriya ya mun ƙarin haske game da muhimmancin wannan taro.
A takaice dai taro ne da gwamnati su kungiyoyin masu zaman kansu suka shirya tare da taimakon gwamnati domin a zo a tattauna matsalolin da me ake samu a sharka cewa a Najeriya muna da kaza, muna da ƙarfi, muna da arzikin gona, za mu iya dogara da kanmu a harkar gona, a harkar masana'antu, amma duka waɗannan abubuwa a takardu suke na gwamnati. Abubuwan nan ba su zo sun aiwatu a ƙasa, an ga yadda muka zama lalle mun fara ɗaukan hanyar rashin rabuwa da dogaro da gaban fetur ba. To sai aka ce ai wannan taron shin mu masu gwamnati ta ce to mu zo mu taro mu yi bayani menene buƙatunmu, me muke son gwamnati ta yi, kuma su kuma gwamnati me ya kamata su yi, saboda kar kowa ya zauna akan laifinsa yana ganin laifin wani tsakanin gwamnati da kuma shirin masu zaman kansu. To saboda haka mun zo ne mu tattauna waɗannan matsaloli ya za a yi a dogara da kai din a koma a fito daga dogaro daga danyen man fetur, a dogara da gona da masana'antu da ma'adinai da shirinsu.
Dr. Abdulrazak Ibrahim na cibiyar binciken harkokin noma na Afirka da ke ƙasar Ghana ya mun ƙarin haske game da kasidar da ya gabatar a wajen wannan taro na amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa iri domin ciyar da al'umma.
Idan ka lura a Afirka gaba ɗaya muna da matsala na inganta harkar noma, kuma kashi 60 cikin 100 na mutanen ta harkar noma suke cin abincinsu. Amma in ka kalli kuma abinda ake samu na arzikin ƙasa bai fi kashi 25 ba, saboda haka ya za a gyara. Kuma gashi muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400, ya za ka yi, ina waɗannan mutanen za su samu abinci? Ɗaya daga cikin hanyoyin da zaka bi don ka inganta harkar noma shine kai amfani da fasahohi na zamani. Ɗaya daga cikin wannan fasahan shi ake kira biotechnology, kai amfani da wata halitta ko tsire ce ko bacteria, kwayar halittar bacteria ko dabba ko ma mutum, kai amfani da kwayar zarren ta ka fitar da wani abu da zai amfane ka. Bangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata rotar abinci, ko kuma akwai wani magana iso da zaka sa zama cewa banda kayan gina jiki irin su protein da carbohydrate da muka sani, to zaka iya sa vitamin cikin abincin. Fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology.
Ana sa ran taron da zai fito da hanyoyin da gwamnatoci da masu ƙananan masana'antu za su bi domin ci gaban ƙasashen baki ɗaya. Yanzu kuma za mu je Jamhuriyar Nijar, inda aka gudanar da babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya. Ga wakiliyar murya Amurka Tamar Abara da ƙarin bayani.
Kungiyar FRAPS mai kula da harkokin noma da kiwo a ƙasashen Afirka ita ce ta tallafa aka shirya wannan babban taro tsakanin manoma da makiyaya na jihar Difa, Maradi da Magaran a nan jihar da Magaran. Abdu Nino wanda ake cema ga Jango shugaban kungiyar manoma ne da makiyaya na ƙasa.
Su kuma waɗannan manoma da makiyaya da yake su ne suke ba su samu aka tsara su yadda ya kamata ba. Duk abun da zai faru in dai na abun da bashi da kyau ne su ne za su fi kowa shan wahala. Kenan mu haɗa su, mu tara su, mu gani yaya za su samu su zamna lafiya. Su fi rashin zaman lafiya ba abu bane mai kyau mun gani da idanunmu. In ana tare kakan da an kai duka ba a risa ɗan rikici kaɗan. Wannan rikicin in ya faru yaya za a gera shi? Ba a kashe wani ba, kuma ba a zub da jini ba. Kullum in za ce in wani abu ya faru za a gera shi daga kashe wani ko zub da jini, to har yanzu a cikin ƙasashenmu a Niger muna gani wannan kaman koma baya ne a gare mu.
Muhimmin abu dan kauce ma rigingimu shine a hada karfi da karfi, inji ga jangon.
Idan ana so a zamna lafiya, to sai an samu su wane ne a ciki. A yanzu dai inda muka taru anan, mu misalin gungu hudu ne, akwai gwamnati, akwai sarakan gargajiya, akwai kungiyoyin manoma da makiyaya, akwai kuma ita wannan kungiyar wanda ta hada noma da kiwo. Kenan waɗannan gungu guda biyar kowa zai dauki niyya gera da yake iya kawowa game da zaman lafiya.
Wakilin muryar Amurka kenan Tamar Abare kan taron da aka gudanar na manoma da makiyaya a jamhuriyar Niger. Masu sauraron mu, anan muke ka ƙarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan muryar Amurka da suka taimaka wajen kawo muku shirin, Babangida Jibrin na Lagos da Tamar Abari shirin magaran, sai kuma Julie Lewis Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.